ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد يوم اوا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يومنا بيو غوات رمضان بترى النبي صلى الله عليه واله وسلم daga Makka zuwa Madina na da hekara 1444 wanda yazo daidai da nawa ne ga watan Arna na 24 ga watan su can watan uku a wannan watan uku shekara ta 2023 dan ci gaba da darasinmu na tafsirin alqur'ani mai girma da muka saba yi a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na miyati wanda asalin sunan masallacin shi ne Alhaji Abubakar Yaya Arabi Masjid amma an fi sanin sa da masallacin miyati saboda asalin sunan gurin ada anan kan ainihin wato titin mai tama Yusuf Sule anan anguwar Bolari anan cikin fadar jihar Gombe kamar yadda muka saba duk lokacin da muka zo tafsiri ko kuma muka zo tarjuma a mukan yi dan bayanai da farko dangane da tsare-tsaren yadda wannan tarjuma ko wannan tafsiri zai gudana kuma yanzu ma za mu wannan bayani sannan mu gabatar da wata nasiha insha Allah ta'ala gare mu baki daya abu na farko wannan tafsiri dai kamar yadda aka saba ana gabatar da shi daga karfe 4:30 zuwa karfe 5:30 na yamman din rana idan gari ya waye da izinin Allah sannan mukan yi kokari wajen tafsirin mu gudanar da tafsiri kamar haka na farko shine tafsirul qur'ani bil qur'ani fassara qur'ani da qur'ani in an jawo aya ni iyakacin yin mu gurgurdan abin da Allah ya sanar da mu wajen gayyato wasu ayoyi domin su taimaka mana wajen bayyana ma'anar abin da Al-Ramma ya jawo a cikin surar da ake tafsiri wanda wannan malamai tafsiri suka ce ita ce wato tafsiri da yafi kowanne daraja da kima da martaba a gurin malamai shine a fassara aya da aya to sannan mukan yi kokari insha Allah ta'ala wajen yin tafsirul qur'ani bis sunnatil mutahhara as-sahiha al-maqbula indal ulama fassara al-qur'ani ta hanyar amfani da hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama masu tsarki kuma ingantattu ba rubabbu ko kuma da'ifan hadisai ba ko munkare ko mawdu'ai ba zamu yi kokari wajen mu ga cewa mun ainihin wato gayyato hadisan da suka inganta wajen fassara abin da zamu fassara wannan shine tsarin da muka saba tafiya akai shekara da shekaru kuma in Allah ya yarda akan sa zamu ci gaba da tafiya abu na uku shine fassara alqur'ani bi aqwali sahabati wat tabi'ina da maganganun sahabbai da tabi'ai mutai Abdullahi dan Abbas ya ce ma'anar wannan aya kaza عبدالله دم مسعود ياتي ما أنروانا آية كذا عبدالله دم عمر أرويتو دقا قرنس يا فسرا كذا دشوران صحبان النبي محمد sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka san su sanannu ne a bangaren alqur'ani sun san alqur'ani tare da fassarar sa da tafsirin sa zamu ci gaba da karbuwa daga gurin su domin ainihin wato fassara waɗannan ayoyi masu albarka sannan fassara alqur'ani har ilau da maganganun tabi'ai waɗanda suka biyo bayan sahabbai su al-imamu al-hasan al-basri kaje an ce qala al-hasan ya galibi in kaje an ce qala al-hasan akai shiru to ana nufin al-imamu al-hasan al-basri wanda yayi rayuwa da sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sauran manyan malamai waɗanda suke tabi'ai to sannan mu biyo baya da tabi'ut tabi'ina waɗanda suka biyo bayan tabi'ai su ma zamu yi kokari domin sun ci kasuwar ilimi su ma wanda maganganun su suna da tasiri kwarai da gaske a wasu lokuta ma sukan iya fassara alqur'ani ko su gano wata hikima ko fassarar da hatta sahabbai ba su iya gano ta ba akan samu haka daga gurin tabi'ai ko da tabi'ut tabi'ina da dai shauransu da haka fassarorin su karbabbu ne a gurin malamai musamman wanda aka samu isnadin su ya inganta zuwa gare su domin akwai zaka ga wata fassarar isnadi bai ainihin wato inganta ba cewa malam wani ya fassara da kaza amma idan ka bibiya sai kaga cewa ba bata inganta ba zamu ci gaba da karbowa daga gurin su irin su Ikrimatu irin su malam Katada irin su malam Bahaku da dai shauransu insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karbo fassarori daga gurin waɗannan manya-manyan malamai manya-manyan jigajigai cikin wannan harka ta alqur'ani da kuma ma'anarsa to sannan akwai tafsirin alqur'an bi aqwali ko kuma bi ra'ayi ko bi lugatul arabiyya da farko tukunna wato fassara alqur'ani da tsantsar yaren larabci kawai kada ka dogara da wata magana in ba tsantsan larabcinka ba gaskiya za mu yi kokarin kaucewa wannan saboda malamai sun ce gaskiya in dai mutum ya dogara da ainihin wato fassara alqur'ani da iya larabcin ayar ba tare da ya jiyaya magabata suka fassara ba to gaskiya za a same shi da mafi yawancin kusakurai a cikin fassarar shi ba za a ce ba zai fassara daidai ba musamman in har ya iya larabcin kuma ya san gidajensa da abubuwansa amma magana mafi inganci ko da ya iya larabcin sosai to da wahala in dai ya kauce wa fassarar sahabbai fassarar tabi'ai fassarar tabi'ut tabi'in da wahala ba a same shi da kusakurai ba dan haka sai idan bukata ta kama wajen mu nemo ma'anar aya da larabci to sai mu yi kokari mu ji me malaman larabci suka fassara irin waɗannan ma'anonin ko irin waɗannan ayoyin ko irin waɗannan kalmomin za mu yi kokari wajen wannan insha Allah ta'ala akwai tafsirul qur'ani bil ra'ayi wanda shine kusan na karshe ta fassara qur'ani da ra'ayi kawai yadda ka ji aya ta ma kawai ka fassara ta yadda kai kake bukata ko yadda kai kake so ko yadda kake so jama'a su fahimce ta ba tare da dogara da wata aya ko wani hadisi ko wani magana ta manyan malamai ba a iya ra'ayinka wannan shi ma malamai sun bahi daraja ta cewa wannan kuskure ne gaskiya ba a cika dacewa ba a fassara alqur'ani da ra'ayi ina fata an gane so dan haka zamu yi kokari wajen kaucewa fassarawa da ra'ayinmu ko abinda muka ji ya kwanta mana a rai ba tare da ainihin wato bibiyar magabata akan ya suke fassarawa ba wannan zamu yi kokarin kauce masa to sa'an nan a cikin karatun ba mamaki mu zo wata gaba sai mu ga gabar da za mu mata adalci ba idan muka gama ta a iya yau ko a iya yanzu da muka zauna da iya yiwuwa wata gabar ko wasu ayoyin mu kwana uku ko hudu alaran ma yana maimaita mana in ba ku manta ba bara haka muka dinga yi wasu ayoyin sannan muka yi sati guda a je a dawo wani har yana cewa malam ba za a matsa gaba bane an gane ko to wani lokaci zaka samu akwai wato fa'idoji ne da malamai suke fitarwa kuma tsallake su ina ga ba ci gaba bane a karmakalla yawwa saboda haka a tsaya din a fahimta ba wai gaggawar mu sauka ba in mun sauka ina muka dira ko ba haka bane yawwa ta iya yiwuwa ka sauka ka dira kan kaya ai kaga an samu matsala da baka sauka ba ma da yafi ma amma idan ka sauka ka dira kan katifa to kaga ai gaba ta kai mu ko to insha Allah ta'ala ba za mu dinga gaggawa na cewa sai mun soke sura ko sai mun gama ta ba. Gaskiya wannan ba dabi'ar mu bane, mukan so a wasu lokuta mu ta maimaita ayoyi muna ta fitar da abin da Allah ya sanar da mu gurgurdan iyawa, muna addu'a Allah ya datar da mu akan haka din ya kuma ƙara mana ilimi mai albarka na tsoron Allah. To abu na ƙarshe shine a wasu lokuta zaka ga wata gaba ta zo akwai wasu dogayen hadisai wanda wani hadisin sai ai kwana uku ma ba a gama shi ba. To gaskiya duk mun zo wannan zamu iya dauko waɗannan hadisan mu ta karanto su, mu ta fito da abubuwan da yake kunshi a ciki dan fassara ma'anonin abin da muka karanta insha Allah ta'ala. Wannan mun yi haka ne ko muna wannan bayani in ba kuma ta ba duk shekara in muka zo tafsiri kafin mu shiga tafsirin mu kai tsaye mukan yi kokarin gabatar da ire-iren waɗannan bayanai din saboda ya zamanto mu zamanto ala basiratin wa ilmin, akan basira da ilimin abin da muke yi. Muna addu'a Allah ya datar da mu, Allah kuma ya mana muwafaka. Surar da muka kwana a kai wanda bara ina jin ran 21 muka ni kan dai na tsaye da tafsiri a sakamakon azurtan da Allah ya yi na tafi ne goman karshe a kasa mai tsarki. To na tafi na bar muna farko-farkon suratul hadid, farko-farkon suratul hadid. To kuma na bar malam Dr. Talle akan ya ci gaba. To amma abinda nake gani fa'idar da kuka samu a gurin Dr. Talle Allah ya saka da alheri sai a rike ta. To sannan mu kuma zamu zo zamu sake bin wannan sura daga farkon ta ma zamu dauko ta insha Allah ta'ala, sai kuma yadda Allah ya yi da mu zamu dauko ta ne daga farko. To amma a yau abinda nake so mu danyi tattauna nasiha ne nake so na yi mana tare da ni da nake magana akan shigowar wannan wata mai alfarma. Kasancewar wata ne wanda dukkanin mu nan gaba daya mun yarda wata ne mai daraja mai girma mai mutunci mai albarka, amma abin mamaki da takeici a mutane suna ainihin wato rasa gwabi da alherin wannan wata, suna bari abin yana zagwanye musu yana salwance musu ya zamanto azumin ya zo har ya wuce. Wallahi wani bai mori azumin ba, ba ma maganar ibadoji da ayyukan alheri da ake bukata ana yi ba, wani hatta zallar azumin baya iya tsayawa ya inganta ya kyautata shi. To sai kaga alheri da yawa ya kubuce mana, kuma wannan azumi da Allah ya halarto da kai bana kana cikin masu yin sa kuma da lafiya, wallahi tallahi ba karaman ni'ima bace. Domin ni ina da yaqini wala Allah akwai abokinka da bara kuna zuwa tafsirin nan tare da shi, bana kuma Allah ya dauki rayuwar shi. Akwai da yawa haka ko babu? Akwai su da yawa wanda da kuna zuwa tafsirin nan tare da shi, bara da shi kuka zo, bana kuma kafin dawowar wannan azumi shi kuma ya koma ga Allah, kai kuma Allah ya ma gamdakatar din isowa azumin. To sai ka gane da kai da shi ba wanda ya biya Allah ya yi masa ni'imar da ya masa, kuma shi da ya riga ka bai yi gaggawa ba, kai da ka saura baka yi jinkiri ba, kowa lokacinsa yake jira. Amma dai babban abin da ake bukata shine lokacin da Allah ya baka to kar kai wasa ya kubuce ya zagwanye ya tafi ba tare da kayi amfani da shi ba. To wannan shine riba. Amma idan ka kuskura damar lokacin yanayin da Allah ya azurta ka da shi kai wasa yazo ya kubuce ba tare da ka amfana da shi ba, to wannan shine babbar matsala da dan adam zai fuskanta a rayuwar shi. Duk asara mai sauki ce, kai asarar dukiya, kai asarar wani gaba ta jikinka, kai asarar wani abu na kadara, duk abin da zaka yi asarar sa a irin wannan dangin wallahi asara ce mai sauki sama da a ce kayi asarar lokacinka ko kayi asarar imaninka. Duk sauran da sauki, amma wannan asarar ta lokaci da yanayi wallahi ba karamin aiki bane. Yasa an samu daga cikin magabata akwai waɗanda tsakanin lauma da lauma sai sun yi tasbihi ga Allah. saboda ba sa so lokacin su ya tafi a banza. An samu cikin magabata akwai wanda kwanciya baccinsa ma yana daukar mataki wajen ya zai yi ya ƙara ilimi, ko malamin da aka ce kusan mujalladi nawa ya rubuta. Irin ka san in ka zo bacci, kafin ka dau bacci ya dauke ka, wata ran kakan yi tunani haka kai ta nazari akan wasu abubuwa bayan kayi addu'a. Wallahi a cikin wannan nazarin sai ya tuno wata aya ko wani hadisi ko wata fa'ida, to yana da littafi takaddu a gefansa da biro, yana tunowa sai marmaza ya dauko sai ya bude shafi sai ya rubuta sai ya mayar ya ajiye. A haka san da ya rubuta mujalladai, volumes, ba wai volume ba, volumes, saboda ba sa wasa da lokacin su, ba sa wasa da abin da Allah ya ajiye su akai, sun san muhimmancin lokaci. To don haka wannan damar da Allah ya shigo da kai cikinta, akwai wanda wallahi wallahi da zai same ta da kakarsa ta yanke saka, yana ganin a iya wannan kwanakin zai iya samu ya cilla ya tabe, ma'ana ya samu ya yi abin da zai samu rahamar Allah gobe kiyama. To amma kai yanzu Allah ya baka ita, yanzu daga jiya azumin farko zuwa yau azumi na biyu, karshenta ko aya ɗaya ba karanta na Alkur'ani ba, kuma in kai wasa a haka wannan kwanaki za su tafi ba kai komai ba. Wala Allah a samu wanda jiya bai bi tarawihi ba, shi bai yi a gida ba, shi kuma bai yi a masallaci ba, kuma wani wallahi a haka wannan sallar za ta wuce bai yi ta ba kuma bai yi a gidansa ba. Akwai wanda yanzu tunda aka fara azumin nan jiya zuwa yau ko tsagin dabino bai ba wani sadaka ba, kuma ya zauna kawai shi wai shi talaka ne, wai shi ba shi da shi. Bayan annabi yana cewa ittaqullaha walau bi shiqqi tamratin, ittaqun nara, na'am jazakumullahu khaira, ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin, wa ainihin wato nemi tsari daga wutar jahannama koda da tsagin menene, dabino, baka da kudin tsagin dabino, tsagin dabinon baka da kudin shi, na fata an fahimta. To amma wai yana jira wai shi dai sai dai a bashi, ba zai iya yunkuri dan abin da yake da shi ya bayar ba. To wannan ba daidai ba ne, duk yana daga cikin amfani da lokaci na Ramadan din. Kar ka sake wannan kwanaki su wuce maka ba abin da kai, kai kokari ka saka wa kanka magabata jama'a, magabata hizbi suke sa wa kansu. Hizbi mutum ya ce to ba wai magana a cikin Ramadan ba, a'a, a duk kwanakinsu na duniya za su saka wa kansu abinda za su karanta na Alkur'ani, ko za su yi sallah da shi na Alkur'ani. Kuma wallahi tallahi ko bacci suka yi, bacci ya kwahe su ba su yi ba, in suka farka he sun yi, ko kuma a ce ya hige musu har wani hizbin ya zo, to he sun hada guda biyun nan, da na jiya da na yau, wallahi he sun hada sun karanta, ba su yadda ba ya wuce. Magabata haka suke yi, har ka ga hadisai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa wanda dai ya manta hizbinsa bai yi a dare kaza ba, to yana da damar ramawa ko yinsa a dare kaza ko a lokaci kaza, saboda a nuna maka time utilization, yadda ake amfani da lokaci wajen bunƙasa imani da bunƙasa tattalin arzikin takawa. Wannan dalilin yasa hatta wannan azumin inda zaka tambayi meye dalilin yinsa, Allah ya ba mu amsa. Alarama Allah ya ce wannan azumi don mu ji tsoron Allah ne, Allah ya ce mishi.
Thank you.
Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhallazina amanu ya ku wadanda kuka bada gaskiya da Allah kuka bada gaskiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuka yi imani cikakken imani da Allah da yarda da hukuncen Allah da kuma yarda da sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kutiba alaikumus siyam Allah yace na wajabta azumi ko an wajabta azumi akan wajabtawa bi ma'ana dole gyada ce mai in taki ta sha matsa ma'ana dole ne kai azumi matukar dai lafiyar ka kalo kuma ba wata larura da shari'a ta yadda ka bar wannan azumin saboda shi dole ne kutiba alaikumus siyam Allah yace kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta akan wanda suka zo kafin ku ma'ana ba mu muka fara azumi ba jama'a wannan azumin ibada ce wanda magabatan mu sun yi ta annabawa sun yi azumi jama'a idan ma kaji kalan nasu to sai kaji kai idan ma irin wannan aka zo anya za a gare da kai lafiya kuwa saboda suna su ba irin namu bane wai ko ina fata an fahimta so saboda haka kamar yadda aka wajabta akan waɗanda suka zo kafin ku kamar ka tambayi Allah Allah me yasa kace mai azumi sai Allah yace la'allakum tattaquna abin da yasa nace ku yi azumi in kuna azumi za ku samu ƙarin tsoron Allah za ku zama masu takawa za ku zama masu tsoron Allah da bin rayuwa a hankali za ku bautawa Allah in azumin ka ya karku wallahi tallahi hatta rayuwarka sai ta canja hatta rayuwarka sai ta canja hatta yanayinka sai ya canja kai wallahi lafiyar jikinka ma sai ta canja matukar azumin ka ya samu shiga a gurin Allah ba ba wani abu na rayuwarka wanda ba zai canja ba domin takawa babu abin da ya kai ta alheri gaba daya a rayuwa to Allah yace dan ayi takawa yace ayi azumi sai Allah madaukakin sarki yace ayyaman ma'dudat kwanaki ne kididdigaggu 29 ko 30 kwanaki ne kididdigaggu 29 ko 30 Allah yace faman kana minkum maridan aw ala safarin wanda bahi da lafiya cikin ku ko kuma yana halin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra to ya kirga wasu kwanaki bayan ramadana sai ya biya ma'ana ya sha malamai suka ce ana kaddara fa aftara faman kana minkum maridan aw ala safarin fa aftara fa iddatun min ayyamin ukhra wanda ya zamanto marar lafiya ne ko yana halin tafiya wannan dalili na rashin lafiya ko dalili na tafiya yasa ya sha azumi to shikenan sai ya kirga wasu kwanaki bayan ramadana sai ya biya sai Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatu ta'amin miskin wannan hukunci ne wanda malamai suka ce an shafe shi wanda za su iya kuma su ciyar da miskinai ko ba su da damar yi amma za su iya su ciyar da miskinai malamai suka ce ana nufin tsoho ko tsohuwa to amma su ma wannan hukuncin malamai suka ce ya fada a kansu an gane magana da kyau ko me ya goge wannan hukuncin shine wa anta sumu khairan lakum in kuntum ta'lamuna ku yi azumi yafi alheri akan ku ciyar an gane magana da kyau ko saboda haka da tsoho da tsohuwa sai in ba za su iya bane aka ba su damar menene ciyarwa amma in za su iya to su yi shi ne abin da ya fi an gane magana da kyau ko to kaga akwai maganganu guda biyu cikin ayan nan masu muhimmanci na farko an ce dan ayi takawa aka ce ayi azumi shi yasa da Allah ya tahi da ya dunkule jama'a gaba daya ya tattara su guri daya ya daure su sai ya ware iya masu takawa yace ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku dandazo da taro da matutu da ayar mutane gaba daya duk gaba daya kowa da kowa da wanda suka mutu da wanda suke raye da nada da na yanzu kaf in dai kai dan adam ne to da kai Allah yake magana ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna khalaqanakum min dhakarin wa untha Allah ya ce ni na halitce ku dangin maza da dangin me mata waja'alnakum shu'uban muka sanya ku yanki yanki bangare bangare jama'a jama'a gungu gungu wa qaba'ila kuma muka sanya ku kabila kabila ba dan komai ba Allah ya ce li ta'arabu dan ku dinga fahimtar junan ku yanzu da Allah ya mu dukkan mun mu kamar yan China sai kaga baban wani ka je ka abun nan din sa ahe ba baban ka bane ko ba haka bane ashe ba baban ka ba duk an yi kamato an gane maganar da ke ku to amma Allah sai yayi mu daban daban kana ganin wanda ba naka bane zaka ce wannan ba nawa bane kana ganin wanda ba dangin ka bane zaka ce wannan ba dangi na bane kana ganin wanda ba yaran ka bane zaka ce wannan ba yare na bane to ba an yi mana haka dan kuma mu dinga kabilanci ba kabilanci haramun annabi ya ce mutumin da duk yake da kabilanci a zuciyarsa ko da da kwaye zarra ne ba zai shiga aljanna ba kace kai yaran mu yafi na wani kazi kabilan mu tafi ta kaza a manzo Allah cewa la fadla ala al-arabi ala ajami wala ala al-ajami ala ala arabi wala ala al-abyadi ala al-aswadi ولا على الأسود على الأبيض كلكم من آدم وآدم خلق من تراب manzo Allah yace ba bambanci tsakanin balaraban mutun da kuma wanda ba balarabe ba haka kuma wanda ba balarabe ba bai fi balarabe ba haka kuma fari bai fi baki ba baki ma bai fi fari ba dogo bai fi gajere ba gajere bai dogo ba ko mai fadi bai fi tsigi tsila ba tsigi tsila bai fi mai fadi da kauri ba gajere bai fi wada ba wada bai fi gajere ba dara wada bai fi wada ba wada bai fi dara wada ba na fata an fahimta kullukum min adam dukkan ku daga annabi adamu kuke wa adamu khuluqa min turabi an gane magana da ke ku yasa wani yake cewa annasu fi jihati tamthili akfa'u abuhumu adamu wal ummu hawwa'u fa in yakul lahumu min sulbihim nasabun yatafakaruna bihi fatin wal ma'u yace annasu duk mutane gaba ɗaya da kake gani fi ji hatan tamthili in za a buga misali ne akfa'u gaba ɗayan su ɗaya ne ba wanda ya bi wani sai yace abuhumu adam baban su kaf shine annabi adam wal ummu hawwa'u uwar kowa ita ce hawwa'u da haka daga kaga mai suna hawwa'u uwar ka ce kaje ka gaishe ta an gane magana da kyoku yi to sunan asalin mahaifiyarka ta farko kenan haka duk wanda ya ga adam ya je ya gaishe ya ce baba ina wuni eh saboda sunan asalin babanka ne na farko Allah rahmai ta yi biyayya na ce ai dole sai yi biyayya ai eh an gane magana da ke ku abuhumu adamu wal ummu hawwa yace wa in yakullahumu fi sulbihim nasabun fi aslihim nasabun yace in ma a ce suna da wani abu na nasaba a cikin tsatsan su ya tafakaruna bihi wanda har za su yi mutane alfahari da hi fatin wal ma'u to ruwa ne da turbaya ba da hi aka haifu aka halicci baban mu ba to in ma za a yi alfaharin da wanne ne kace ni dan kasa ne ni dan turbaya ne to kaga ana alfahari da turbaya mana yana so ya nuna mana cewa bai kamata mu dinga alfahari da jiji da kai da isa bayan muna sanar da asalin mu cewa mu turbaya ne da ruwan mani ba an gane magana da ke ku inda mun san mu ruwan dugon mani ne da turbaya da kasa wanda asalin mu kazanta ce kuma muka zo Allah ya tsarkake mu to kaga ba wanda zaka daga wa kai ka nuna wa kai wata tsiya ce shine yake cewa inna khalaqnakum min dhakarin wa untha waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sai yace lita'arafu dan ku funinga fahimtar zuranku sai Allah yace inna akramakum indallahi atqakum wanda kawai zai yi tin kahon yafi wani shine wanda yafi kowa tsoron waye tsoron Allah to shi mafi tsoron Allah kan an riga an same shi a duniya shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda motsi ka dan annabi daga an taba sai yace ala inni atqakum billahi ku sani kaf na fi ku tsoron Allah dan haka wannan matsayin na farko an riga an samu wanda ya haukan sa shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan haka kai ma sai ka biyo baya ka biyo baya ka biyo baya a dinga kwatantawa sai a zamanto an shiga layin sahabbai da layin tabi'ai da layin tabi'ut tabi'ina wajin jin tsoron Allah da abun nan to fa'idar da ta sa na kawo wannan magana da wannan ayar shine shi asalin wannan azumi dan mu ji tsoron Allah aka ce mu yi shi hikimar yin sa shine ka ji tsoron Allah ka samu ƙarin tsoron Allah ka samu ƙarin gyara alakarka da Ubangiji ya zamanto abinda da kake yanzu baka yin sa abinda da baka yin sa na alheri yanzu ka dawo kana yin sa wannan shine tsoron Allah mutum ya taka tsantsan da Ubangiji kada yayi wasa da lamarin Ubangiji kada yayi wasa da lamarin ibada kada yayi wasa da duk abinda Allah ya dora mishi to haka kuma duk abinda Allah ya tsawatar to ya zamanto ya kubuta daga aikata shi ya watsar da shi yayi wancakali da shi to in wannan ta faru to gaskiyar magana azumin da kake yi wallahi ya maka amfani abinda yasa nake wannan magana wallahi kaina nake wa nasiha da kuma ku baki daya amma farko dai ni ta fara amfana ta kafin ta amfani kowa shine zaka ga muna ayyukan ibada muna ayyukan alheri amma halayen mu ba sa canjawa masu ibadar azumin nan dai su ne kuma su ketarawa gidajen mutane suna yi musu sata ana samu ko ba a samu kaga wannan azumin sa bai zama karbabbe ba domin bai masa amfani wajen hana shi saban Allah ba mai azumin nan dai shine zaka samu kuma yana neman yarwa ne yana wucewa da ita wasu gurare yana abin da ya ga dama da ita shi kuma azumi yake musulmi ne yana azumi wannan yana nuna ibadarsa ta azumi amfaninta in ma akwai to gaskiyar magana ta yi karanci kwarai da gaske ya kamata ta hana shi waɗannan abubuwa zaka yadda da ni idan ka ga akwai musulmin da sako wannan idan aka ambata sai hankalinsa ya tashi ba wai magana ya je ya aikata ba ana ambatawa zai rasa ina zai sa kanshi zaka yadda da ni idan ka ga wanda idan ya ga an kashe wani ba fa shi yake san ba amma sai ya kasa motsawa daga inda yake amma wana kuma shi ma musulmi ne irinsa wala Allah ma sunansu daya sunan wancan Ahmadu shi ma sunansa Ahmadu amma shi wancan Ahmadun ya faskarawa wani adda kuma yayi mursisi ya daka tsalle yayi ihu shi kuma da aka sara addar a kusa da shi ya hau bari yana makyarkita yana neman ina zai zauna ya huta jama'a haka ne ko ba haka ba kaga daga nan zaka gane akwai bambancin matsayi na imani da takawa da tsoron Allah tsakanin wancan Ahmadun da wannan jama'a ana samu ko ba a samu to yadda wancan Ahmadun yake mai jin tsoron Allah wanda ko sabo ko aikin aisha yaga an aikata hankalinsa tashi yake to haka fa ake son wancan wanda zai sarawa na kuma ya tsalle ya yi ihu haka ake so ya zama kamar wancan Ahmadun to ya aka yi me ya faru to wannan shine dalilin ibadojin nan da muke sallan nan da kuke gani Allah da kansa ya nassanta mana cewa tana hana sai utlu ma uhiya ilayka min alkitabi ya kai annabi muhammadu sallallahu alayka wa alihi wa sallam karanta musu abinda muka sauke maka muka yi maka wahayi da shi na alqur'ani bayan ka karanta musu kuma wa aqimis salata ka kuma tsaye da sallah utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salah ka karanta musu ka musu tafsiri kai musu bayani na abinda muka sauke maka muka yi maka wahayin sa na alqur'ani sannan kuma ka tsaye da sallah sai Allah ya ce inna salata domin lallai inna dinnan harfu nasbun ne wa tawkid harfi ne na nasaba da karfafa magana as-salata ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu az-zahira ala akhiri an gane ko inna as-salata lallai tabbas dahir ba ko kwanto maganar Allah ce jama'a lallai ita sallah tanha anil fahashai in mutun yana yin ta tana hana shi alfasha me alfasha malamai suka ce daga an kira alfasha abinda kake iya fassara shi da gaggawa kafin aje kan kowanne irin sabo ita ce zina an gane magana da kyau ko alaran ma akwai ai wala taqrabu zina Allah yace kar ku kusanci zina sai yace innahu kana fahishatan zina alfasha ce saboda haka malamai suka ce daga an kira alfasha farkon abin da ake fassara ta da shi shine zina sannan sai sauran abubuwa su biyo makamantanta madugo luwadi sauran dukkanin dangin sako alfasha ne amma zina ita ce farkon fassara an gane magana da kyau ku saboda haka Allah madaukakin sarki yace inna salata tanha anil fahsha lalle sallah tana hana al fahsha tana hana zina to yanzu kai ya akai kana azumi kana sallah kuma kana zina kun ga zina ta zina can da ake wallahi tallahi sun mutu tunanin mutane fa zina ta zina ta ake babu kama kafar yaro na rantse muku da Allah yarinya karama wallahi aka zo maka da ita aka ce maka tana zina sai ka rasa inda zaka sa kanka yara kanana malam matasa yan shekara 18 19 20 22 da 3 da 5 zaka sha mamakin irin yadda za a zo ana gaya maka cewa suna ta zina ta zina ce kwanakin baya komanda na civil defense Allah ya saka mishi da alkhairi ya gayyace ni naji ya gayyace su malam dokoro ya gayyace su malam Isa Taliyawa ya gayyace su malam Isa Alawi da sauran manya-manyan malamai sun je har office din an kamo wasu yara ne sai yace da Allah na zo ne musu nasiha yasa wani a gurin ya buga mun waya yace da Allah ne ya hakuri na bar duk abin da nake na tafi wallahi da naje aka fito mun da wasu yara kanana an kamo su a gidajen alfashan nan da ake ginawa kananan gidaje na iskanci wallahi wallahi ban iya tashi a gurin ba har sai da na zubar da hawaye saboda takaici da bakin ciki da tashin hankali yarinya ce aka nuna min shekarar ta 16 jama'a shekarar ta 16 amma wallahi babu wani nau'in abin sha da ba ta sha da bakinta take ce min har giya tana sha da bakinta shekarar ta 16 wallahi kace min waɗanda suke kwanciya da ita a wuni akalla sun kai mutum 8 zuwa mutum 9 daga safiya zuwa dare kuma wani abun mamaki da ya daga min hankali wata yarinya ce ta saka ta a cikin harkar kun san wani abu duk wanda yazo yayin zina da ita ita wannan yarinya ita take karbar kudin ita ba ita ake bawa kudin ba sai dai karshen yini ta dauki 500 700 da aka kawo min wacce ita take karbar kudin na tambaye ta nace kina karbar kamar nawa a kowace saduwa da akai da ita tace wata tana wani yana tana karbar 700 wani 900 wani 3000 wani 500 amma wallahi a karshen yini naira 700 za ta dauka ta bata sai dai ta saya mata kayan maye ta saya mata kwalbar giya wannan fa anan nan garin nan ba wai wani guri ba commandant civil defense a gaban sa muka yi wannan abu ƴaƴan musulmi ne wanda suke abin da su ƴaƴan musulmi ne ga sunan duk an jera su ga sunan muna kallon su. To abinda mu muke tambaya shin wannan azumi da muke da waɗannan ibadoji da muke yi da Allah ya nuna mana cewa yin su yana ƙara tsoron Allah, yin su yana hana alfasha, yin su yana hana zina, yin su yana hana ka daki wani, yin su yana hana ka ci mutuncin wani, yin su yana hana ka ci zarafin wani, yin su yana me yake faruwa? Kaga mutum musulmi yana waɗannan ibadojin amma rayuwarsa kwata-kwata ba ta canjawa, me yake faruwa? Yana da kyau da ni da kai mu binciki waɗannan abubuwa. Saboda haka azumin nan jama'a, wallahi ka dinga yinsa kuma kana auna rayuwarka, wannan shi zai sa ka gane lalle azuminka yana ma amfani ko baya maka. Amma in ka ci gaba da tafiya haka, ai kana cewa ya Allahu Ghafurur Rahim ne, to kuma ka sani shadidul iqabi ne har ilau. Lalle Ghafurur Rahim ne, mai gafara ne, mai yawan gafara, mai yawan rahama, amma kuma mai tsananin uquba ne kuma har ilau. Saboda haka mafita a gurina da kai shine mu ji tsoron Allah, mu dinga ja baya daga ayyukan asha da ayyukan da basu dace ba, domin wannan shi yake duna lalle ayyukanmu na ibada yana mana amfani a cikin zukatanmu da kwakwalanmu da rayukanmu da komai namu. Amma rashin yin haka, to gaskiyar magana akwai alamar tambaya dangane da rayuwarmu gaba daya. Azumin nan saboda a nuna mana gata, Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace duk mutumin da yayi wannan azumi yana mai cike da imani. Ka ji fa, cikakken imani, ka cika da imani da neman lada a gurin Allah. Manzo Allah yace an gafarta maka zunubanka da duk suka gabata. Wai ana so kai training na takawa da tsoron Allah, a yafe ma abin da ya faru baya ka gyara gaba. Amma wallahi wani yanzu dazu naga wani ya dora magana ne kamar ta shega haka da irin tsiya ta en Facebook, amma ko magana akwai darasi a ciki, domin kai ya kamata ka kaifa mai musulmi ne mai hankali. Ko mutun ya dora abu dan ya bada dariya, kai kuma ka dauki darasi a ciki. Wani ne ya dora yake cewa wai liman ne ya juyo yace kalle ku da Allah, ko kunya ba kwaji, da ba wanda nake gani a sallar asuba sai yanzu ɗaya ga watan Ramadan duk kun ba kun cika mun masallaci. Shi ya dora ne yayi dariya, masu comment suna ta comment suna kyalkyale dariya, suna sa alamun wannan gwaigwai mai dariyan nan. Akwai wani gwaigwai da zaka ga an sa wai yana tuntsa da dariya, ko me sunan sa, irin muji ko to. An sa wannan gwaigwai din, ni kuma wallahi abin ba dariya ya ban ba, darasi ya bani. Eh wato abin daban ne ko? Aga ne? To ai so muke din mu zama iri daya. Eh amma amu. Mallam yace wai abin daban ne, wai mu da masu daban, a duk daya ne. Baka ji yanzu muka ce inna akramakum indallahi atqakum ba. Ina fata an fahimta. So abin ni sai ya bani darasi cewa gafa gaskiya abin da ya faɗa haka ne. Mutane sun watse sun bar gurin Allah, sai yanzu da azumi ya dawo suka dawo. Shi kuma Allah ya ce na karɓe ku. Eh sun yi dikamfi yanzu kuma sun dawo sun yi rijista. Allah ya ce na karɓe ku, domin Bahaushe ya ce wai hannunka ba zai riɓe ka yanke ka yar ba. Shi ne asalin fasarar nan, Allah ba zai watsar da al'ummar shi ba. Wallahi duk yanda kowa kangare kana dawa ka ce na karɓe ka, in babanka ne kai mar haka sau uku, a na huɗu zai ce bar gidan nan, ko ba haka bane jama'a? Amma Allah ka gudu ka dawo ya ce na karɓa, ka sake guduwa ka dawo ya ce na karɓa, ka sake guduwa. Saboda shi ne ya halicce ka, ba wanda zai maka wannan in ba shi ba. So saboda haka jama'a mu ji tsoron Allah, mu yi amfani da wannan damar da Allah ya bamu wajen gyara ayyukanmu na sabo da kuma yin ayyukan alheri da ribatar waɗannan kwanaki masu daraja ta hanyar yawan karatun Alƙur'ani, ta hanyar yawan tasbihi, yawan hailala, ta hanyar yawan kyauta, yawan sadaka, ta hanyar yawan sallah da yawan zikirori, ta hanyar kyautatawa iyaye, kyautatawa magabata, kyautatawa iyalai, yalwata musu gwargwadon abin da Allah ya hore. Sannan ka yi amfani da damar nan musamman ga waɗanda Allah ya ba su dukiya, ku fito da abinci ku raba wa mutane. A wannan gabar nake so in sa wasu mutane a addu'a, saboda wallahi suna iyakacin kokarin su wajen taimakawa mutane. Na farko shine Alhaji Sa'adu Ali mai Silifas. Ana ce maka ɗaya ga watan Ramadana zai ɗauko zakashi ya kawo a taimakawa bayin Allah. Dan haka wannan karan ma ya turo mana kuɗi naira 250. An gane maganar da kyau ko? Allah ya saka mishi da alheri. Sannan akwai Sanata Sa'idu Ahmad Alƙali, kwana huɗu ko biyar ga Ramadan, kafin Ramadan ɗin nan, wallahi ya bada shinkafa irin 10 kg guda 100 aka raba bayin Allah guda 100, kuma ba iya mu ba, ya kai masallatai da yawa guda 100. To kaga shi ma yayi kokari. Sannan yanzu haka ina ga waɗannan sun iso ne? Ba su iso ba ko? Yanzu haka an buga mun waya, ya ba mu sola guda 8 wanda za a kafa a masallacin nan don ba mu haske dangane da ai abin nan sallar tahajjud da sallar tarawihi da sauran abubuwa da muke na programs wanda zai ƙara haskaka mana gefen masallacin nan. Sola guda 8 wallahi ya turo mana, wanda ma ya kawo abin ya ce duk gaba ɗaya inda ya raba sololin mu kaɗai ne muka samu 8, wasu gurin 3, wasu gurin 2 ma, wasu gurin 5, amma mu ya ce a kawowa al-mulaqqab bil albani guda 8. Amin summa amin. So Allah ya saka mishi da alkhairi, Allah ya biya shi da jannatul firdausi. To irin waɗannan abubuwa ake so masu kuɗi da masu dukiya da 'yan siyasa ku ji tsoron Allah, ku fito ku taimaka mutane. Mutane suna cikin wani yanayi, suna cikin wani hali dangane da wannan rayuwa. Ga cash policy ya zo ya zama mana bala'i. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Yanzu yayi sauki? To ga wani manaja a can ya ce yayi sauki. Ka gani? Ta. Ba wani sauki. Sai dai su manajoji wala Allah. Su Allah ya sauƙaƙa musu ko? Na? Yawwa. To wai baba Ibrahim yace amma transfer 5,000 yanzu ka bamu. Ko 50,000 ma kai. So saboda haka a dan fito a taimaka wa mutane jama'a. Shekaran jiya ina ganin Omefele ne ko Emefele ne? Me sunansa wannan? Na san Emefele ko? To Emefele. Godwin Emefele. Jiya na gan shi yana bawa mutane hakuri wai dangane da matsala na transaction. Bankuna sai a tura kuɗi sai kwana 5 kafin ya iso. Wai maganar yanzu tukun na cash ba dai babu shi ko ba haka ba? To ba kuma cash din ba yanzu transfer man aka yi sai kai sati guda kana jira wata ran. Ararama kaga akwai matsala wallahi. Nace to ba ku shirya wa wannan abin ba, dama kuka kaka ba wa mutane. Wato ina so ku lura da wani abu, kasahen da suka ci gaba wannan abin fa ina so ku sani ba wai wani sabon abu bane a duniya, abu ne wanda yake sananne a duniya, wanda yake dan zuwa ko dan da Saudiyan nan da Allah yake dan azurta mu muke zuwa, ko da irin can kake zuwa zaka sha mamaki. Akwai wani gidan abinci ana ce masa Albaik, gidan abinci ne wanda ake bada abinci na alfarma irin na manyan mutane, amma gwamnati ta sauƙaƙa shi, kai ma talaka kana iya zuwa ka saya. Riyal 15 ne, riyal 10, riyal 20, 25 zaka iya zuwa ka saya. Wallahi computer suke da su, in dai kana da system din kana zuwa ba wai maganan ka so ka ATM a jikin POS ba, a'a kawai kan ATM ɗinka zaka haska a computer, tana haskawa ta kwashe abin da take binka. Billahi allazi la ilaha illa huwa mala haram. Kana haskawa an haska ka wallahi malam. Kana mika fuskar ATM ɗin tai dil kawai ka sa aljihunka an gama. Shikenan an gama. To amma mu nan kuda kuli jama'a, ku da ku har yanzu abubuwan mu ba su waye ba, aka ce sai an kaka ba mana cash policy, ba dole a sha wahala ba, ka gani cashless. To saboda haka da Allah a fito da kuɗaɗe, a fito da kayan abinci, a fito da suga, a fito da wake da masara da shinkafa da kuɗi, yawwa jazakumullahu khairan, a raba wa bayin Allah jama'a. Allah zai taimaka wanda ya haka wallahi. surar da zamu shiga akwai maganganu ire-iren waɗannan kuma in mun zo zamu fadada su insha Allahu ta'ala domin samun fawaid na waɗannan abubuwa muna addu'a Allah ya sa mu yi wannan azumi lafiya Allah ya sa mu kuma gama shi lafiya Allah ya albarka a cikin ilimin mu ya albarka a rayuwar mu ya albarka a iyayen mu ya albarka wa matan mu ya albarka wa ƴaƴan mu ya albarka wa sana'o'in mu ya albarka wa kasuwannin mu ya albarka wa matan mu da ƴaƴan mu da duk abin da muka mallaka Allah ka sa masa albarka Allah karka haramta mana ladan wannan azumi ya Allah karka haramta mana ya Allah ladan ibada da kuma yin ibada a cikin wannan azumi ya Allah Allah ka sa mu ibadar kuma ta zama karbabbiya a gurin ka ya Allah Allah ya saka duk wanda suke taimaka mana a wannan tafiya da kuma wannan hijima Allah ya biya su da aljanna alaramma muna addu'a Allah ya saka masa da alheri Allah ya biya shi da aljanna Allah ya rufa masa asiri duniya da lahira abinda duk yake nema a gurin Allah Allah ya bashi wanda yake neman tsari Allah ya tsare shi ya Allah muna roƙonka ƴan committee mu duka da suke taimaka mana wajen gudanar da wannan harkoki Allah ya saka musu da alheri gaba ɗayan su Allah ya biya su da aljannar firdaus ma'aikatan mu na social media da suke ta fama dare da rana safiya da maraice in Ramadan yazo ba su da tsugun gaggawa suke a gama karatu su dora su tura can Allah ya saka musu da alheri Allah ya biya su da aljanna Allah ya hada mu da su a jannatul firdausi wannan karatu ana nuna shi a gidan talabijin na Albani TV daga karfe 8 zuwa 9 na dare bayan an gama tarawihi insha Allah zaka je ka samu ana wannan tafsiri din sannan ana kuma jin sa a gidan rediyon Amana daga karfe 12 zuwa karfe 1 a na rana to sannan akwai wani gidan talabijin ma amma shi sai zuwa gobe wala Allah zamu sanar da karfe nawa ne da kuma sunan gidan talabijin din insha Allah ta'ala wassalamu alaikum na to Allah ya saka da alheri wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh masha Allah
wa alaikum assalam dama shi da sanarwa kuma Allah ya sanar insha Allah
na'am
batun karatu da zan na rana
na'am
gidajen amana 12 na rana zuwa
okay to bar mu sanar yawa to sannan alarama kun san bayan yana ja mana baki a nan saboda tawadu'u da kankan da kai to kuma shi ma babban malamin tafsiri ne yana yi a darul ilmi saboda haka ana gayyatar jama'a da daddare ake wannan tafsiri daga karfe nawa 9 zuwa 10 na dare saboda haka muna buƙatar bayan Allah su halatta domin samun fawaid Allah ya saka masa da alheri wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh